الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا جعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق ولا يميل ماء الحوائج ولا يضطرب مع الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم الصافية وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم وارتفع اثرهم الى يوم الدين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم انا بيرجع وطن شيء يرجع وطن سفر بسافه ومتن يا اخوان المسلمين Alhaji Abubakar Sa'ad na uku, Allah ya kare shi ya kare masa imaninsa da mutuncinsa. Hijira ta babba ɗan babba farin da sada annabin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan 7 shekara 2026 inda muke karatu a wannan masallaci na littafin asalibul mujrimina littasabbi li da'watil mursalin wa aqibati zalika. A wani dalili wanda dama mun ci wannan satin alkad da zamu yi da yau talata da gobe laraba da alhamis za mu ciki a kan cewa waye kashe al'imamu husaini. Mun faɗa mun ci an shi'a suna istiglalin fursa guda biyu. Fursa ta farko wannan wata da al-Muharram bai gabata suka yi amfani da shi don neman tausayin mutane da sunan an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai su ja mutane zuwa ga aqidar shi'anci. Wanda na ba da misali cikin misalan da na bayar na ce abu ne bai koyo ga kowa ba a tarihance kamar yadda za mu kawo a yanzu sai da na Ali Allah ya ƙara masa yadda kashe shi a kai. Amma lokacin da kashe sai da na Ali a kai da ya sa 'yan shi'a ba su fifita gangamin taro da shaharantar da ranar ba da aka kashe Sayyidina Ali sai aka gangamin ranar kisan al'imamu Husaini. Sai muka ce saboda akwai abin da ake ce masa tasalsul shi Sayyidina Ali ba abin da za ka iya ginawa bayan mutuwar shi, amma Sayyidina Husaini wanda kuma na kunna bidiyon wani ɗan shi'a kuma kwanan nan ba mamaki watakila gobe ko jibi kafin mu kallon ƙarfe an kawo muku maganganun malaman shi'a daga cikin hadafinsu yanzu wajen har Makka da Madina tana cikin ido suke ganin maganganun Yasir Kabir wannan ɗan shi'an da ya gudu daga Kuwait ya koma Ingila ya fito ya faɗa a hadafin da Iran take da shi wajen yaƙi hatta a kan Makka da Madina ya fito ya faɗa. Kuma jiya ko cikin kwanakin nan ko wanda suka bi gwajin da na yi da safi ya kunna muryar ɗan shi'a yana faɗa cewa daga cikin aikin da Imam Al-Mahdi in ya bayyana zai yi shi ya je kabarin ya kwankwankulo Abubakar da Umar Mahdi ya bar ka ga wasu don ba ka zama sakare ki ga humi banza baka san abin da kake yi ba. Wanda yake da aqidar in Mahdi ya taso Abubakar da Umar masu yan taso da su daga kabari an kona su kai da kake gida in ya samu dama mai kake tsammanin zai ba da kake tsammani sai sa nake wannan in shi annanan ba su fara faɗa ba amma ko je ku duba a ƙasashen Larabawa idan ka ga in shi a suna ya la saratul husain me suke nufi da ya la saratul husain? Abinda fa suke nufi shine duk wani mutum da ya yarda cewa shi ahli sunna ne ya la saratul husain shine sai sun ɗauki fansa akan kisan da aka yi wa al'imamu Husaini shine yala sarat al-husayn
a
kuma akan wa za ka rama akan ni da kai da muka yadda cewa mu ahlus sunna ne tun da mu ahlus sunna ne to kisan da aka yi ma al-imamu sani ko ba ma nan ko ba mu san me ya faru ba to muna da goyen baya a ciki saboda haka lokaci zai zo in kin san samu dama to akan mu za ka rama shine yala sarat al-husayn wato ina ganin yadda na faɗa ko mutane suna da mugun jahiltar menene shi'a abinda kuma ya janyo haka saboda sun faɗa cewa nine umatin na addini akan tikiya aka gina shi nine umatin na addini haka suka faɗa suka ce akan tikiya aka gina shi ita kuma tikiyan nan idan ka zo cikin usulul kafi wannan mujallad na biyu wallahi malam zakai mamaki in kaga irin yadda suke fassara wasu ayoyin Qur'ani magana taqiyya inda sun ce nan ubatan na addini yana kan taqiyya ne har ma suke cewa su suna kan wani addinin duk wanda ya da wannan addini ya fito da shi fili to Allah sai wala kanta shi gurgurdan rifa-rifa da kake da shi da yadda ka iya koyi abubuwa to gurgurdan matsayin da kake da shi ce nan addinin shi'a haka suka ainihin wato faɗa an gane da irin waɗannan aƙidun nasu na abin da ya shafi wannan ita tikiyar da suke ta magana a kanta to wannan yasa ba za su taɓa fitowa direct ba su faɗa wa musulmin duniya cewa mai aƙidar su take kai me suke kira a kanta sai kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kana ka ɗora wa kanka karatu cewa dole sai ka san me aqidar su kuma me aqidar nan ta gina a kan shi kamar yadda muka ɗora wa kanmu shi yasa ga mu da ɗan shi'a sai dai zagi sai da aka tambaye ni ko ki yanzu za a yi suna hijima da kaza na ce ku yi addu'a cewa Allahumma ahliki zalimina bi zalimina Allah ka yi maganin azzalimi da azzalimi wa rijina min bayni rahim salimi da Allah ka samu ku lafiya lau tsakanin su kuna nan kuna gogoriyo kuna cewa a haɗa kai wai dan a tunkari wasu a daidai lokacin fa suke buɗe shafuka a social media karamin yaro yana iya kira sai na Abubakar ya ce mai dan iska karamin yaro ya kira Umar ya ce mai dan iska karamin yaro ya kafe kyamara ya ce a faɗa mai ma wai wata falala ma Umar ya kira shi a daidai lokacin da ake yin wannan saboda haka wa'annan ababe guda biyu yanzu siyasar duniya ta sa da yawa wa'anda ba ƴan shi'a ba yanzu ta hanyar siyasar duniya ake tallata musu shi'anci ɗaya kuma na ma na faɗa na ce ni haifin makar an ake so a kai zuwa gare shi a nuna duk duniya ba wata ƙasa jarima sai shi'a ita kaɗai ke iya tunkarar yahudawa da wannan rigar za a zo kuma a tallata wa ragowar mutane a duniya cewa ita ce ƙasa ta musulunci musuluncin da ana jiran mahadi ya zo ya rusa kaba ana jiran mahadi ya dawo da sabon qur'ani ana jiran mahadi ya zo ya je kabarin sayyidina abubakar ya taso shi a kwakulo gawar a zo a babbaka ta ana jiran mahadi ya dawo a tada na Aisha daga kabari matar manzon Allah tsayin mata da haji wannan shine wannan musulunci wannan shine abin da ake ni kuma na faɗa ta kararin wa miraran na cikin da shi an ci yake a duniya bai taɓa taimakon addini kuma ku duba daga nan Najeriya ku in kai a Najeriya kake dan girman Allah mai ka sani a Najeriya an shi'a sun ci ya taimaka addini a fara daga inda kake tabin a tabin da ka sani a Najeriya Jalaba wanda ba musulmi ba ana samun matsala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma samu cikin girman Allah a Najeriya mai kafa sanin cewa mutanen nan sun yi wanda yake da musulunci ka taba sani wannan kalubalen da nayi ba za su iya amsa shi ba na ce Shi'a bata taɓa haifar an da ya taɓa taharirin Kudus hannun wanda ba musulmi ba. Kuma na ce, kuma ai ba wai ba sa ku duba da sai ku gani. Karatun da muka fara yau majalisi na 12 kuna ganin cewa wayannan malaman na Shi'a da nake tattauna matsalolin da ba sa gani ne? Suna gani. Me yasa kuke ganin in ne karatun kowa sai dai banza da karatun ba zai taɓa ba? Saboda inda wani ne raddi wanda suke ganin bai san su ba, yanzu ka ga misali na ga wani da sunan yana musu raddi. Sai yake cewa su suka kashe Ali bin Abi Talib. Ka ga wannan kuskure ne galat. Kawar ne suka kashe Sayyidina Ali. Yanzu ka ga in wani ya tafi bincike, shi yana cewa Shi'a ne, da zarar wani ya tafi bincike ya gane Kawarij ne, kaga ya saka mai shubha. Yasa nake ko a malaman sunna ba kowa bane yake da ahalliya na bari ya magana a kan Shi'a. Kamar yadda munazara da su ba kowa bane ya cancanci ya munazara da su. Su kuma sun san mun san su. Su ma sun san kuma ba sa musun haka. Yasa tun da muka fara karatun nan yau har zama majalisi na 12, wallahi suna ganin karatun. Amma sun san abu mafi alheri shi ne su zura wa karatun Kudusi kamar ba su gani ba. Amma kuna kallon ai wasu sun yi magana suna tanka musu. Suna tanka musu. To muna ƙara maimaitawa inda manzon Allah ya bar duniya har yanzu da nake kan kujeran nan. Shi'a ba ta taɓa haifar ɗan da ya taɓa taharirin Kudus hannun wanda ba musulmi ba. Wannan tahaddi ne, in kuma akwai wannan ɗan. Dala muna buƙatar duniya Shi'a ta taɓa mana shi. Amma ƙarƙashin jagorancin Sayyidina Umar yana Amirul Mu'minin da jagorancin Abu Ubaida Amir bin Jarrah aminu hadhihi al-umma, su sun yi taharirin Kudus hannun wanda ba musulmi ba. Sannan Salahuddin Ayyubi da ya zo shi ma ya yi taharirin Kudus hannun wanda ba musulmi ba. Da Salahuddin Ayyubi, wa'incan dama sahabbai ne ba a magana, to wa'innan sahabban da Abu Ubaida da Umar Allah ka gani tare da sun yi taharirin Kudus hannun wanda ba musulmi ba. Mutanen kirki ne ko mutanen banza ne a gurin Shi'a? Mutanen banza ne. Salahuddin Ayyubi ma yanzu za ka yi mamakin irin maganganun da 'yan Shi'a suke a kan Salahuddin Ayyubi, tare da kuma yana cikin mutanen da suke taharirin Kudus hannun wanda ba musulmi ba. Wannan ƙalubalen shi nake wa duniyar Shi'a. Ta ce in sun isa in dai da addini suke taimakawa daga kafuwarta da akidunta zuwa yau, don Allah duniyar Shi'a su ɗaga mana mutum ɗaya da ya taɓa taharirin Kudus hannun wanda ba musulmi ba. Kaga da na faɗa wannan ƙalubalen ba su gani ba ne? In an isa sai a ce to gawa ne in taɓa yi. Wallahi babu. Abu na biyu, don ku gane mutanen nan munafukai ne ba na wasa ba. Ayatul Lahi Kumayni lokacin da zai gudun hijira, ko da ya tashi yin gudun hijira, ai a bayyana take a duniya kowa ya san alaƙar Amerika da Isra'ila da Faransa. Me yasa Kumayni da zai yi gudun hijira ya rasa ƙasar da zai je su Faransa? Me yasa? Ku tambaye su ba ku amsa. Amma ka ga yanzu mutane sun yaudaru da siyasar duniya, ganin suke kamar addini za ta taimaka ma. Kuma duk ƙasashen da muka faɗa a nan, na kawo ƙasashe kusan 10, da duk ƙasashen da aka ruguza, za ka ga da gudunmawar Iran da ita ta amfani aka ruguza ƙasashe. Da kuma ko yanzu wannan yakin da kuke gani ne haisul maqam, da ita za a yi amfani duk ƙasashen musulmi da su yankin gabas suke a karya su. In an kai mata hari sai ta ce bari ta rama kansu. Kun gane? To sai a waye gari duk ƙarfin tattalin arzikin da waɗannan ƙasashen suke da su da sunan ramuwa, tunda su ƙasashen ai ba filayensu suka bayar ba suka ce a kai mata hari. Waɗanda su sun yarda cewa akwai ma 'yan ƙuntaka, wannan ne yasa cewa ko da sansanin sojojin ƙasa kaza a ƙasar mu ba za mu bada dama a amfani da filin mu ba a kai mu hari, don in ba a amfani da filin mu an kai muku hari ba, in an kai muku hari ba sai kurama inda aka kai muku hari ba, mun kuma sai a kai muku hari kuma sai ku kawo mana hari, haka ba suke yi ba ko haka za a ci gaba dai. Wayannan dalilan guda biyu kuma na ɗaura wa kaina cewa in Allah da kuke ina da rai daga zaran Zulhijja ya zo ƙarshe ƙarshe yanzu duk karatuttukan nan da muka yi ana shiga watan Zulhijja har ƙarshe a biyu zance a fara tunawa mutane a fara sa sufuri da kodi zaran ya zo mu ɗura wannan ma za ta arifu an aƙidar shi'a mai ka sani dangane da aƙidar shi'a mai suka sani dangane da aƙidar su to shi yasa nace tunda yau muna majalisi na 12 gobe mun yi 13 ko yara talata laraba alhamis 14 insha Allah sai mu rihije asabar 15 zamu yi asabar 15 musawar haka sai zamanto waɗannan su ne abin da suka faru bari mu shiga karatu kai tsaye saboda lokaci mun riga mun sani cewa 12 ga watan rabi'in al-awwal inda ta cikin maganganun da malaman tarihi suka yi aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranan litinin an haifi manzon Allah a lokacin da duniya take cike da rubutani kuma na Allah ya faɗa da baki sai mai albarka ce da Allah ya aiko ni Allah ya kalli duniya gaba daya larabawanta da wanda ba larabawanta ba yayi fushi da kowa sai ɗan kaɗan da suka rage daga cikin ahlul kitabi inda Allah maɗaukakin sarki ke ba da shaida a kansu cewa wa yaqulu alladhina kafaru kafare suna cewa lasta mursala kai ba manzo bane Allah sai ce kun kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku da kuma waɗanda yake a gurin su a cikin ilmin littafi haka Allah ya ce cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fa qul lil ladina yaqra'una al kitaba min qabl laqad ja'aka al haqqu min rabbika fala takunanna min al mumtarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irayu yatimul qab mahaifinsa tun kafin ya zo duniya Allah ya ijabe shi ya kamce shi ya zo duniya da shekara 6 Allah ya jarrabe shi ya dauke mahaifiyarsa yasa manzo Allah ya ga nau'in jarraba wanda ba kowane dan adam ya fikirin ta ba a wannan yanayi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taso kakansa Abdul Muttalib shi ya zo yana kula da shi idan aka ce akwai wato iyayen mutum suna da rai suna da ta daga lokacin da aka waye gari babu iyayen in yana da kakanni zaka tonar da kakannin suke waɗan ya ƙara saboda ba iyayen Abdul Muttalib ya kula da shi shekara 2 annabi yana da shekara 8 ya koma zuwa ga Allah wanda ya dawo yana kula da shi shi ne Abu Talib dan uwan mahaifinsa kwanan nan naga wani dan tarika ai wata irin fasara da duk duniya da lahira ba wannan fasara a littafin tafsiri ya fassara alim ya jiri ka yatiman wata irin fassara algata malam ta ban mamaki hatta malamin su Shehu Ibrahim Inyas ba haka ya fassara ba cikin fidiya da tafsir ba da sunan san annabi aka izo yi wannan fassara haka in ka karanta littafin tarihi kaman yadda muka faɗa muka ce Abdul Muttalib yana da ƴaƴa guda 10 ko da musulunci ya zo 4 suka rage 6 sun rasu cikin 6 da suka rasu akwai baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yasa tun da baban annabi ya riga shi zuwa komawa ga Allah tun kafin ya zo duniya alkunyar da ake wa larabawa da dan su shi yasa mahaifin annabi ba a mai wannan alkunyar mutum hudu da suka rage sayyidina Hamza da Abbas da Abu Lahab da Abdul Muttalib mutum biyu da suka musulunta biyu ba su musulunta ba sai ya koma ga Allah kafin annabi ya bar duniya shine Hamza sai kuma ya tsawon rai annabi ya bar shi a duniya shine Abbas wannan ya nuna wa annabi kiyaya ta karshe Qur'ani ya sauka a kai shi ya tsine mai albarka ta da abi lahabin wata wannan kuma ya nuna wa annabi soyayya ta ƙarshe Allah subhanahu wataala bai kaddara masa musulunta ba wayin kana su a gurin kin shi'a Abu Talib imanin sa ya mafi imanin Abubakar da Umar suna cewa Abu Talib mu'minu Quraishi suke ta kan fara muku ba wannan ba ma a cikin kin shi'a kun masu da'awa cewa Abu Talib annabi an rubuta littafi kan wannan matsalar kuma shekara goma da ta wuce mun yi muƙabala da wani ɗan shi'a a kan wannan matsalar yana so su ya tabbatar da Abu Talib annabi haka ake ce da kula da shi bai ban masa komai na dukiya ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karso a matsayin maraya saboda wani abu da Allah maɗaukakin sarki yake matsacin bashiri da tanadi dan yana so ya ɗora masa wani nauyi ya zo ya kiwon dabbobi a kan karafi wani abu wanda sai an biya shi da shi yake rayuwa haka annabi ya zauna shekara 40 ana nan Allah maɗaukakin sarki ya fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa ya naɗa shi annabta Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa annabi da wasu mutane waɗanda za su yaɗa addini waɗanda ake ce musu sahabbai wanda sahabban nan suka kulkarki ɓangare guda biyu aka samu almuhajiruna sannan aka samu al'ansar waɗannan mutanen Allah ya ba su zaɓin abu uku da abu takwas suka haƙura suka ɗauki abu uku suka bar takwas ɗin nan Allah ya ce musu ya ayyuhallazina amanu la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabba al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ula'ika hum adh-dhalimun yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraqtumuha wa tijaratan tashawna kasadaha wa masakin tardunaha wa tijaratan tashawna Allah sai yace ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa innan guda biyar suna da alaka da kai alaka ta dini ta kuda wato ɗan uwa dangi mata sannan da dukiya da kasuwanci da manyan gidaje da aka gina aka sa musu kayan alatu Allah ya ce musu ahabbu ilaykum min Allahi wa rasulihi kun fi son su akan Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sahabbai suka haƙura suka ɗauki abu ukun nan suka yi watsi da takwas wannan ya sa da aka zo za a yi hijira a bar Makka a taho Madina ba magana ba ce ake wai mutum wai ya kwashi dukiyar shi ya fita a kowa kawai yana ƙoƙarin ya zai tsira da addini wannan ya sa saboda sun taho Madina babu komai Allah ya dinga ce musu lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim talakawa wanda fitar da su aka yi gidajen su ba fita suka yi ba Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim Allah ya yi izini waɗanda aka zalunce su su tashi su dama wa inna Allaha ala nasrihim Allah yana da iko ya taimake su alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidajen su bighairi haqqin babu dalili illa an yaqulu rabbana Allah saboda sun ce kai Allah ne ubangijin su su za su bautawa aka cutar da sahabban nan kafin hijira Madina wasu sai da suka hijira a Habasha Ethiopia haka za a zo a azabtar da wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallo babu abin da zai musu haka aka zauna shekara kusan 13 a Makka an yi lokacin da in ka musulunta baka da ikon ka fito ka bayyana cewa kai musulmi ne sai da aka shekara 3 ana da'awa a ɓoye a daru arƙam matsala ta ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka zo aka mitin a darun nadwa aka kawo shawarwari cewa shi kansa annabin yadda ra'ayi da shi a kashe shi ko a kama shi a ɗaure ko a kore shi a Makka wani ya zo ya ba da shawara ya ce ko ni shawarar da zan ba ku idan dai har kashe manzon Allah za ku to kowace ƙabila a nemo ta ba da wakilci domin in wata ƙabila ɗaya ta kashe manzon Allah ƙabilar Banu Hashim ba za su taɓa yadda ba dan akwai waɗanda su maganan ƙabilanci ne a gabansu ba maganan ko in an taɓa annaba an taɓa masa ɗan uwa ne yanzu maganar boton gunki da waye aje ta za su aka kawo shawara aka ce sai dai kowace kabila ta kawo wakilci ta Larabawa sai da in kashe annabi a nan kisan mutum ɗayan da duka Larabawa ne yanzu suke da alhakin abin Banu Hashim ba za su iya taruwa ba su ƙalubalanci dukkan Larabawa aka shirya wannan Allah ya ce wa annabi ya bar Makka ya taho Madina Allah ya ce wa idh yankuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin akai haka dan Allah ya baro Makka ya taho Madina da zai baro Makka ya taho Madina mun riga mun sani cewa wanda ya taho tare da shi shine sayyidina Abubakar illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu allazina kafaru kanis ne wannan mutum nabiyin da Allah ya dora shi yayin da ya zama nabiyin annabi a tafiya shine nabiyin annabi a daraja da annabi su shi haka Allah ya tsara shi yasa sai ya zama shine nabiyin annabi a jagoranta al'umma wannan yasa manzon Allah kafin ya bar duniya da kanshi ya dinga sa sayyidina Abu Hurairah sallam har akwai lokacin da annabi ya fito yana sallah hadisin Anas bin Malik duka wasu abubuwa ina tsallake su ne saboda asali in nace zan buɗa abin zai zama yana da yawa yana fitowa ne sallah kokarin da manzon Allah ya fito zai ga sallah sai na Abubakar yana cikin jin sallah annabi ya fito da ya fito aka dinga subhanallahi mata suna yin at-tasbihu lokacin da sayyidina Abubakar ya fahimci annabi ne fito sai ja da ba kuma annabi ya mai ishara cewa ya ci gaba wala sayyidina Abubakar bai yadda ya ci gaba da jin sallar ba da aka gama ya ce ina wane ɗan Ibn Abi Quhafa a ce ya shiga gaba manzon Allah ya bi shi sallah ya ce wallahi bai yiwa ni in shiga gaba ina sallah annabi bai bi ni a baya wannan fa ishara annabi mai cewa kada wannan sati biyu da aka yi haka annabi ya nuni ya ishara sannan kuma shine nabiyun annabi a kabari da annabi gashi amma in shi a matsayata a cikin usulul kafan nan cewa suka yi wai lokacin da annabi ya tafi sana Abu Bakar ya tafi da shi wai ko da ya tafi da shi wai sai na Abu Bakar annabi yana da wata hadisa da ta faru bayan ya nuna mai mutanen da ke Habashi da waye da waye wai a lokacin wasu na Abu Bakar sai na Abu Bakar yake da kudirin cewa wai ya tabbatar da cewa annabi dan kiri ne annabi matsafi wannan cikin usulul kafi fa ba yadda za a yi mu shirya da mutanen nan matukar suna bugu wa'annan da tafan ana yada su cikin mutane ba zai taɓa yiwuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo yau mutumin da annabi ya ɗauke shi suka yi hijira suka tafi yau shi ne wani zai yaro sai kafa kyamara saboda an shayar da shi mugun abu sai ce maka wannan mutumin wai wata falala yake da shi addini eh ya ce ma wai me yi ma addini sai yanzu dan Allah dan Allah yanzu kuna magana da mutum wani ya kalli ubanka ya ce ma babanka mahaifinka kan tsaka ne ya za ku yi eh yara su zo a TikTok su kafe yaro ya kalli sai na Umar ya ce sai na Umar kan iska sannan kuma wai a haka wai mutane ke tunanin wai a zo a haɗa eh to saboda haka aka zo wayannan abubuwa suka faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka ya baro Madina daga Madina Makka ya taho Madina to kakka dauka cewa kalubalen ya kare sai ya zama to Makka ta ta matsalar daban ana zuwa Madina kuma sai wani sabon kalubale ya fara Madina bariki ce yasa Allah ya faɗe da a haka su guri ɗaya cikin Qur'ani cewa Yathriba ya ahli Yathriba la maqama lakum malin Yathriba shine bariki amma yadda alfazari yake cewa Yathriba nurul linnubuwwati la yakhfa da manzon Allah ne ya zo ake ce mata Madinatul Munawwara. Sai sa Anas ɗan Maliku ya ce ranar da Annabi ya hijira ya taho garin Madina duk abin da ke cikin Madina sai da hasi. Sai sa ake ce mata Madinatul Munawwara. Shi ya ka samu matsaloli guda uku. Ko da Annabi ya zo ya samu ana kokarin a naɗa Abdullahi bin Ubay bin Salul a matsayin jagora. To maganan naɗa shi ya zama shugaban Aws da Khazar zuwan Annabi shi yasa maganan naɗi sai sha ruwa. To da shi da ƙirƙirarsa sai suka ga cewa ta zama bata gan su ba. Ba za su iya gaba da gaba da Annabi ba, to yanzu za su yi. To bari su zo su shigo addinin Musulunci don su kawo Musulunci matsala. To daga nan sai munafunci ya fara ta shegiyar ta motsa, sannan kuma sai ga sharrul bariya, sai ga Yahuda a Madina. Akwai banu Qaynuqa, akwai banu Najd, akwai banu Qurayza. Yanzu a Makka daga kafirai mushrikai sai musulmi, da wanda ya yarda ne sai wanda ya yarda. To an zo Madina yanzu ga munafukai sannan kuma ga Yahudawa da kuma Kiristoci. Wa'incan Yahudawa su ne ula'ika hu sharrul bariya, mafi sharrin tarihi. To sai ƙalubalen ya zamantu ya bambanta. To haka manzon Allah ya zauna shekara goma yana wannan yanayi. Shi ya sa ka je ka binciki littattafan tarihi, duk iya wa'azin manzon Allah da iya usulubinsa da ta'ayidi na wahayi yadda bai yin kuskure, har manzon Allah ya bi duniya ya koma ga Allah, ba a samu Yahudawa cikin hannu haka sun musulunta ba a shekara goma. In an ce maka Abdullahi bin Salam sai a ce wa kali shi kenan an gama magana. Shi yasa a cikin suratul Muddathir ayat Allah ya faɗa cewa fa malakum an tadhkiratu mu'ridin fa annahum humurun farrat min aswara. Akwai yadda wasu sai kashe wasu jikiya wa azuka ko kalalla ko kai da ƙarfi billahi ladhi ƙarya kake ba abin da zaka yi da saurare ka. Eh, wannan manzo Allah ne kira ga wata al'umma shekara goma ya rayu cikin su, amma ba a samu mutum goma ba sun musulunta, tare kuma da ilimi suna da shi ba jahilai ba ne. To haka Annabi ya zauna cikin wannan yanayin. To ana nan sai wa'adi ya cika kasamin inda Allah ya ɗorawa Annabi zai yi shekara 23 da kuma zuwa ga Allah ya yi. Haka Allah sai ya ce masa idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi min da kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a fi yanzu fasabbi hamd rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba sai tasbihi a gode ma Allah sai ka gama naka aiki lokaci ya shi sai ya shafa a ta inna ma ana basir ni mutum ne. Sai ta yushuku an yi afiya rasulu rabbi fa ujiba dan sakon Allah zai zo zai kira ni kuma dan amsa dan kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka a wata maganar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ce wa sahabbai Allah ya ba wani bawa zaɓi tsakanin abin da ke duniya da kumawa gurin Allah. Shi kafara zalika al-abdu ma inda Allah, shi wannan bawan ya zaɓa abin da ke gurin Allah. Abu Sa'id al-Khudri sai ya ce sai na Abu Karya fa kowa cikin karatu da wannan ne shi sai na Abubakar Annabi na magana sai ya fahimci bawan da Allah ya ba zaɓi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan yana cikin kususiya na annabawa, ba wani annabi da za a ɗauki rai shi sai an ba shi ihtiyari ya mutu ko kai ya mutu. Amma sanin Allah ya faɗa masa cewa wal akhiratu khairul laka min al-ula, waccan ta ƙarshe ta fi nan, kun ba a taɓa ba wani annabi zaɓi ba cewa ya ci gaba da rayuwa ko ya haɗu da Allah ya zaɓi rayuwa a nan ba haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kuma yanzu da ana ba mu irin wannan zaɓin ba taɓa zaɓi ba, duk wani ɗan ƙasa matsaya shi ka karɓi da shi ko ya kayi can kayi gaba ka gani. To sahabbai Annabi da ya fara ƙarshen lafiya daga lokacin da ya je baki a ya dawo tare da Allah ya ba Annabi zaɓi ka tuzi man tasha'u minhunna wa tu'mi ilayka man tasha'u, yana da iko ba sai ya raba kwana ba. Amma ka Annabi ya tara matan shi yace da Allah yana so su bashi dama zai koma ɗakin Nana Aisha yayin jinya. Haka manzon Allah ya koma ɗakin Nana Aisha yayin jinya na wasu kwanaki kafin ya koma zuwa ga Allah. Wannan gurin mun fada mun kunna sauti yace daga cikin matsalar mutun Shi'a su fa ɗan Shi'a ba suna da itikadi na sa hoto mai motsi mai murya bayan kuma na karanto a littafi a nan gurin daga cikin matsalar mu da mutanen nan su suna da aqidar cewa fa Nana Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su suka kashe manzon Allah fa wannan banda abin da ke rubuta a littafi gashi wannan al-Burhan ne fi tafsirul Qur'an dawa na Hashim al-Bahrani na karanto cewa gashi a wannan tafsirin a mujalladin sa na 9 daga shafi na 326 zuwa shafi na 327 gashi nan gurin makin ne nace bayan da bidiyo tun ana faɗa da larabci sai mun yi fassara aka zo aka fara samu a nan kasar suna faɗa da bakin su babu dan shi addabe da itikadin cewa Nana Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar cewa ba su suka sawa Annabi guba suka kashe shi ba. Wannan ita ce aqidar mutanen nan. Ga littafin tafsiri kuma ko cikin usulin da kafin nan akwai kuma ka je ka karanta tafsiransu cikin wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw mai to sai faɗa cewa in ya mutu ko a kashe shi sai ka kashe Annabi akai guba aka same aka kashe shi ya mutu waye ya samu Annabi guba ya kashe shi Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su suka yi mu'amara aka zo aka kashe Annabi Allah ya kine mutanen nan albarka eh Allah Allah ine mai cewa zai dawo ɗakin ce jinya ya dawo ɗakin nan Aisha yana jinya a lokacin da rashin lafiya ne ya yi tsanani sai manzon Allah ya zama to bi fituwa sallah sai aka sa sai na Abubakar yana gudanar da sallah kun san na sha faɗa nake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asali ya kusu wa al'ummar shi duk wanda zai haɗu da Allah kafin su haɗu rashin lafiya kafin su haɗu da Allah saboda ita jinya tana ɗaya daga cikin hanyar da Allah ke kankare wa ɗan adam abubuwa da dama na kurakurai sannan tana ba ka dama tun akwai wata matsala tsakaninka da Allah ka gyara kafin ku haɗu amma idan mutuwa ta riga ta zo ba da fitar ka ga ba yadda za a yi to sai zaman to manzon Allah yana rashin lafiya amma Anas dan Malik yana fada ya ce lokacin da Annabi bai da lafiya maimakon abin da aka sani na mara lafiya in ya shiga wani yanayi ka ga halittarsa ya canza yace sanda manzon Allah bai da lafiya bi kan kwana bibi ne ko ba kan shi yace wallahi da manzon Allah ya yi ku sai muka ga yanayin sa ya kare kyau ne fiye da kafin ya fara rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam da aka sai manzon Allah ya zama tu yana zazzabi a wannan lokacin ne idan an ji duba shi Abdullah dan Mas'ud ya kalle shi ya ce Rasulullah innaka tu'afu wa kai sharida na ga zazzabin da kake zazzabin yana tsanani hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa idan ya ji in manzon Allah lokacin da bai da lafiya in ya dora hannun shi a jikin bargon da Annabi ya rufa yana jin zafi a jikin bargon saboda nauyin zazzabi da Annabi ke kawo da shi sai manzon Allah ya ce inni u'aku ni ina yin zazzabi kamar yadda ni in na tashi na wannan kamun Allah ke ba irin naku ne ke ba yace yanzu kana da ninkin ba ninkin lada sai manzon Allah ya ce ai ba wani mutum da zai yi rashin lafiya face Allah ya kankare masa kurakuran sa irin yadda bishiya take kakkace ganyenta sannan ya ɗaga darajarsa da ita a lokaci ya yi sannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah wacce ta yi jinyar shi a ɗakinta Nana Aisha a lahada ta ƙarshe Abdulrahman ƙanin ta ya shigo da asuwaki yana tattaunawa sai manzon Allah yana kallon asuwakin sai ta ce masa a ku zuhu na kan karɓo maka ne don tafin sa Annabi yana da kace ce ki ka karɓo ta tattauna ta gyara sai ta bashi ta ce manzon Allah fasanna istinanan ma ra'aytuhu ban taba ganin shi mutum sanna isnanan ahsana min ya goge baki gyara baki mafi kyau haka manzon Allah yana gama goge baki sai ka ga yana kallon sama yana ilal rafiq al'ala ilal rafiq al'ala ilal rafiq al'ala to shi yasa take fara cewa inna min ni'amillahi alayya ana cikin ni'imar da Allah ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tuwfi fi yawmi wa fi dhiki annabi ya mutu a ranan kwanana a ɗakina sannan ya mutu wa baina sahari wa nahari tsakanin ƙirjina da cinyoyina yau matar da annabi ya mutu a wannan yanayin nata to ita ce ƴan shi'a ta fitowa su zaga su ce mata munafika arniya sannan kuma suna da buƙatar a haɗa kan musulmi a haka a daidai lokacin da Allah ya faɗa cewa at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati sannan Allah tayyib ne ba zai yiwu ya dace da mata ba sai tayyiba sai kuma su fito sai su faɗi waɗannan maganganu sai shi yasa muka faɗa muka ce daga nan annabi kuma zuwa ga Allah to duk mannan da ake da wa'adinin musulunci daga lokacin da annabi ya rasu zuwa shekara hijira 61 jibban nan da ake musulunci a wannan ɗan tsakanin afirka anan sai sa ɗaliban karatu wancan littafin da Usmanul Khamis ya rubuta hukumatun mini tarihi ta a koma masanin me ya faru wani lokaci na tarihi waɗannan abubuwan a nan ne jibban nan da ake musulunci a nan ne sahabban da annabi ya rasu a gabansu idan ka cire bala'in alƙiyama babu wani bala'i ne kai ranar da manzon Allah ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah babu yasa sai na baka lokacin da annabi ya rasu shi kenan ya fita gonar sa gari yana da wata mata sai ji labarin cewa manzon Allah ya rasu sai ya dawo bai dawo ko da yazo ya samu sai na Umar ya falle ta gobe ya ce duk wanda ya kuskure shi ma annabi ya rasu billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya zare kansa sina Umar yace manzo Allah bai rasu ba ya ji munajati ne da Allah ya dawo kamar yadda annabi Musa yi sina Bakar ya shigo bai wa kowa magana ba ya wuce da yazo ya wuce ya samu annabi yana kwanci an lallace shi ka kashe fa an waje ne an waje shi rasulullahi fa qabbala baina ainihi ya yayi fuskar annabi ya sumbaci idanunsa wa kala ya ce bi abi anta wa ummi babana da mamata su zama fansa gare ka ya ce duk ta hayyan wa mayyitan ya ce manzo Allah kana da rai kana da tsarki ba ka da rai kana da tsarki kana da rai kanshi kake yi ba ka da rai ma kana da kanshi daga nan sai na Abubakar ya rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sallati sai hamun bai sai ce man kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda a cikin ku annabi yake bautawa to manzon Allah fa ya mutu amma wa man kana ya abudu allah duk wanda Allah yake bauta mata fa inna allah hayyul la yamut Allah yana da rai baya ainihin wato mutu sannan sai ya karanta Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa in mata aw qutila lanqalatum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يكاو ايرن سو الله مدوكتي سركي ياكي وما جعلنا لبشر من قبل خلق اي كافن كاي ما سانيا تصارن وني دان ادم زي دوما ا دنيا با فكن مت فهم الخالد الله سيفت كل نفس ذائقه الموت قوه ترى سي تا دان دنوا سي تا دان دان اينهن واتو متوا هناك سي زمانتو ا wannan lokacin abin da ya faru sai sahabbai su kowa ya dawo jikinsa sai suke jin wannan aya kamar ba ba su karanta ta Qur'ani ba sai yanzu da sai na Abubakar ya zo yana jin wannan aya to daga nan ne sai abubuwa suka fara biyo baya bayan manzon Allah ya bar duniya aka samu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da wato abinda ake ce masa ababen da suka faru daga nan ababen da suka faru akwai kissatu bani sa'ida sannan akwai kissatu shura da kuma al'amara wa'inda saboda su ne khawarij suka miƙe suka wa sayyidina Usman tawaye akwai kisan al-imam kisan imam sayyidina Usman da khilafancin sayyidina Ali da ma'arakatu Jamal da ma'arakatu Siffin da Takin da ma'arakatu Nahrawan wa'innan abubuwa inda dama annabi ya ce an-najumu amalatun lis-samaa'i taurari da kuke ganin su aminci ne ga sama in ka kalli sama kaga taurari to sai alamar ba matsala sai ce ni ne aminci ga sahabbai na in ina nan ba abin da zai faru amma daga lokacin da annabi ya tafi yake to komai yana iya faru yasa inda akwai wani a matakin farko da ya kare ɗan shi a yake makaryata ne a cikin su ba suna da tabbacewa su a gurin su kashe annabi a kai amma me yasa suka fifita ranar kisan al-Imam Hussein akan ranar da suka ce annabi aka kashe me yasa Allah kisan annabi ita ce musiba mafi girma ko kisan al-Imam Hussein to me yasa ranan da suka ce an kashe annabi ba su fukan ba ma kamar sama da ranar kisan Hussein me yasa to mu ko ba kashe annabi aka ba dama haka ne dan mu Allah ya ma annabi alƙawari yace wallahi ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane ba wanda zai iya kashe ka ba kuma Aisha da Asra da Abubakar da Umar suna cikin annasu ko ba su ci idan wannan alƙawarin da Allah ya wa annabi sai kuma suka zo aka kashe shi daga baya alƙawarin da Allah ya wa annabi ya cika mai eh ko da ma ba mu da wannan aqida sura suka da ita a babin ilzam ai na tiya mana na fada mu wannan shi'a kaka da muka muqabala da shi akan matsalan gadin da rafa sama kaka ba ga shi kace ta taho tana neman sai na abakar ya bata garuwa nace me yasa bata zo neman jinin annabi ba da kuke kashi sa'a bare na mun to kariya ce da awar da kuke shi yasa bata zo ba in ku ya tabbata kashi annabi aka tiyaya ake yi in shi za ta fifita dukiyar da ya bari a kan jinin shi an fahimta ne yawa inda ai ba wai abu bane da ya faru bayan ta ballanta na a cikin abin da sani ba tun da ai a gaban ta annabi ya rasu wannan suna cikin ababen da suka faru don haka manzon Allah ya bar duniya sai sayyidina Abubakar ya zo ya hau khalifanci to hawa khalifancin sayyidina Abubakar bayan abin da sayyidina Abubakar ya tafi shi na falala da matsayi da waye sai matsaloli suka bi ba ba ɗaya sai na baka shekara biyu a kujerar khalifanci kuma dama tazarafsu da shi na shekaru tsakanin shi da annabi shekara biyu ko da Allah ya aiko manzon Allah yana da shekara 40 sai na Abubakar yana da shekara 38 a duniya shi yasa mun zai faɗa wa ɗan shi a barin limani a rayuwar sayyidina Ali muka karanta haka wajen cewa fifiko da tafaduli tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Ali shi sayyidina Ali bai mata haka an shi da sayyidina Abubakar ba kuma in za ka yi adalci a yanayin da Allah ya aiko annabi yadda maka take da rinzi sun fi cewa shi kai sayyidina Ali yana karamin yaro da sayyidina Abubakar da mai shekara 38 a duniya babban mutum yana da arziki Allah a wannan jawin da ake ciki da wanda kuka ce karamin yaro ne da wanda yake babban mutum mai shekaru wa kuke amanin annabi zai fi bukatar gudun moshi haka ba za a haka wannan maganan cewa karamin yaro ne haka da ce tafi haka kuka kawo sau da haka mu a rayuwar sayyidina Ali shi in ka bibiyi rayuwarsa ka gaskiya a gajiyar rayuwa ba wacce a kan a rusa addini bai tada ko kansa ba ya ce gidan sayyidina Abubakar shi yasa da annabi ya bar duniya yana da shekara 63 shi kuma shi na bakana da shekara 61 yasa muka ce a wannan lokacin isuju da gogayya sai na Ali kuma gaba ɗaya lokacin yana da shekara 30 da wani abu kaga al'umman ta fuskan wa zai zama jagoranta ta fi buƙatar sai na Abubakar sama da sayyidina Ali kuma annabi ne ya fara nuna haka ta yadda position ɗin da yake sai fara tura sai na Abubakar tun yana da rai wannan ba reni ba ne ba wulaƙanci ba ne haƙiƙa ce kuma su a gurinsu ba wai sai na Abubakar ba a'a manzon Allah ne kaɗai za ka ce in ka cire annabi ba wai wani sahabi ba in ka ji ɗan shi'a ya ce maka sai na Ali amirul mu'minina yana nufin fa har da annabawa tunda ai mun kunya manna zazzaki ya faɗa cewa da Musa da Isa da Ibrahim da Nuhu ya ce ba su kafe na Ali daraja ba kun Allah yaushe zaka zo kana Ali sunna wanda yake ganin cewa sai na Ali ya fa annabawa daraja ka zo kana rikici da shi a kafe na Amaka ba ta mata so bai ba ta mata so ba sai na Abubakar bayan falalarsa da matsayinsa jarrabawa farko da ya fara samu bayan da annabi ya bar duniya sai aka samu bangarori na waɗanda suka shiga musulunci sai suka yi ridda aka samu ƙabilan asad da gifal wanda talihatul asadi yake jagoranta su ƙabila ce suka ware suka yi ridda su shiga musulunci aka samu kinda da waɗanda suke goya mata bayanta wanda ya shugabance su shine al-asad bin qais al-kindi akan samu muzhi da wanda suka goya musu bayanta aka samu al-aswad al-ansi sannan aka samu banu hanifa wanda ya jagorance ta shine musailama ta kaza aka samu sulaim wannan mace ce wanda yake biye da su akwai al-fujaa abilar sulaim al-fujaa sannan aka samu banu tamim aka samu saja a tablabiya jama'a annabi ya bar duniya ba a fai shekara ba ɗan watanni waɗannan duk suka balle a cikin abin da zai ba ku mamaki haddafa mace ta zo ta ce ita ma annabi ya ce kuma ta kafa rinjina kuma ta samu majiya annabi ya bar duniya da ɗan kwanaki ba daɗewa mace ta zo ta ce ita ma annabi ya ce bayan musulmi ta kaza kuma ta kafa rinjina kuma ta samu mabiya sannan aka samu inda suka ce ba za su ba da zakka ba sai Allah ya ce min amwalihim ne sadaqatan ajruhum wa tazkiyuhum inda ko Allah ya ce annabi ya karba ne in dai annabi bai nan ba wanda ya isa ba shi zakka wannan lokacin kuma da shi kafin annabi ya bar duniya na ɗarin jirar usamatu ɗan zaidu akwai wani hadisin ƙarya da inshiya suka ke kira suka ce annabi ya ce la'anallahu man takallafa an jishi usama wannan hadisin ƙarya ne ba Allah ya kine ma duk wanda bai bar jinin usama ba saboda haka Abubakar da Umar ba su je ba to sai yaya za a yi shugaba ya tashi ya tafi a wannan lokacin ka duba ka gani fa madina ta gefen madina waɗanda suka shigo musulunci an samu wannan matsala ba wasu sun ce ba za su ba da zakka ba na wannan rinjinar an naka ta za ka tafi aka ce sai na bakar ya kalli yanayin da ake ciki kar ya bari rinjinar nan ta tafi na bakar ya ce ya rantsi da Allah idan za a kai an naka su zo suna jin iyayen mumini a ƙasa matan annabi ya ce wallahi wani ibnu abi quhafa annabi ya kulla abu da hannun shi kafin ya bar duniya ne in zo in kwance ya ce wallahi ko me zai faru ba zan iya warware abin da manzon Allah ya kulla ba haka ya ce rundunar usama ta kan zai ta tafi yaƙin mu'ukar malamai sun ce hikimar da ya sa annabi ya naɗa usama da shekara 18 a lokacin ya jagoranci rundunar mu'ukar ta tafi yaƙi saboda lokacin farko da ya tura a yi yaƙi an kashe mutum uku akwai Jafar yayin sayyidina Ali akwai Abdullahi bin Rawaha sannan akwai baban shi usama da aka kashe a can zaidu kai wanda qur'ani ya faɗa alam ma qada zaidun minha watara usama dan zaidu yanzu in sai tafi yakin nan zai tafar da ina cewa nan gurin ne fa aka dauki mahaifin sa fa sai manzon Allah ya nada shi yace jagoranci wannan to da wannan matsalolin suka faffaru Nana Aisha tana faɗa tana cewa wallahi lokacin da annabi ya bar duniya musifa ta sauka a kan gabana ta ce wallahi in da za ta sauka a kan fangalalan dutse babba tana iya wargaza shi a cikin shekara biyu nan Allah madaukakin sarki dama ya ishara matsalar ba ta faru ba za ta faru kuma ya ce zai kawo inda za su yi maganinta ya ce ya yi wallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah zai kawo su mutane wanda suna son Allah Allah yana son su da riddar ta faru sai Allah ya kawo sai na Abubakar a cikin shekara biyu kafin ya bar duniya duk wanda suka kauce sai bai dawo da su kan hanya shi yasa malamai suka ce daga cikin inda ake gane mutum yana cikin ar-rasikuna fil ilmi ba wai tarin karatun ba daga ciki ya zama kana da sabati in kila ta kasu ta san akwai wanda duk saban yayi in yazo da su za a taba tarika ta zo an taba da su tsine kala kato ta zo an taba da su shi'a ta zo an taba da su duk wani abu da yazo sai an dinde su tukunna sai an tafi sannan sai su gane akwai matsala sannan sai su dawo wannan da yadda kaga mutum da karatu ba a kiransa cikin wannan psychology fil tafakku a ilimi to sai na abu kai yana cikin wa'annan Allah ya ba su wannan sabati a addini shi yasa kaga kuna na fata ma abin da ya fada mata kenan ba zai iya canza abin da manzon Allah haka yaje yana yi kuma mun fada mun cewa matsalar gari mun ba ma neman mu sai na abukar uzuri kuma wayannan mutanen da yake matsiyata ne sai suka dawo suna maganar an zalunce ta kai ba su yi maganar an zalunci matan annabi ba su saboda sun san baban annabi ya taho neman gado wajen na Fatima ƙyar annabi shi ma yana da tunanin cewa akwai dukiyar da aka bari a gurin da ya kamata ta ba shi gado ta ce wa kafi sai suka ce wai kanin uba ba zai gadi ba ba zai gadi kai shi ba haka yin shi a suka faɗa to saboda haka waɗannan ababe da suka faru shekara biyu daga nan ne yana Abubakar da shekara biyu daga shekara ta 11 zuwa 13 sai sayyidina Umar da zo sayyidina Umar da yazo daga shekara ta 13 ya zama halifan musulmi zuwa shekara ta 22 ko shekara ta 23 kaga daga shekara 13 zuwa shekara ta 23 yayi shekara nawa kenan yana shugaban musulmi yayi shekara 10 to ana nan wani lokaci annabi ya taba hawa dutse ya girgiza yadda ki dutse yace dutse kana tsakanta akwai annabi da siddiqi da shirye guda biyu bayan fada annabi ya bar duniya akwai lokacin da sai na Umar haka yake fada yana cewa Allah ka ta musu a garin da annabi ke kuma in yi shahada sai suna ganin a wasu da ba su san wancan da magana da annabi ba ya za a yana garin Madina a lokacin da ake ganin ba kafare a cikin ta kuma yace shahada kaga wannan shine wato labari yana cikin mu'jiza ta manzon Allah ya bada labarin abu zai faru kuma ya faru ana nan sai aka samu wani ana ce masa Abu Lu'as al-Majusi barar bawa ne mai gidan shi ya dora masa fansa siya dan gabiya sai suka samu rikici da bawa da mai gidansa sai na Umar ya shiga tsakiya dan ya sasanta su ashe sasancin da aka mai bai da mai dadi ba an shigo masallaci da asuba an ce a ta da sallah ashe ya biya samu wuka yayi kwana 7 yana wasa yana sa mata guba na Umar ya zo yana jan sallah da asuba ya mamaye sai na Umar ya burma mai wuka wuka mai baki biyu sai na Umar ya istirja'i yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan ya fadi aka kawar da shi aka ci gaba da yin sallah lokacin da hadisan nan ta faru iya waɗanda ke cikin masallaci suke sanin me ke faru amma waɗanda ke wajen masallaci sun daina jiwo muryar liman ne amma ba su san me ya faru kuma wallahi tare da Umar ya fadi da aka kawar da shi ba a fasa sallar ba sai da aka karasa lokacin da sai na Umar ibn Tika waye ya mai haka aka ce ai wane ne ya shigo masallaci kada kada abin da ya faru sai Umar ya ce na gode wa Allah bai sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba wa Allah wata sujjada da zai kafa mu hujja da ita ba a gaban Allah amma ko kun san abin da zai ba ku mamaki in shi a yanzu suna da wato a Idul Zahra mai ma'anin Idi Zahara dan Allah yanzu aikin da duniya ta kamun ki ha sa in mun tashi ko a yanzu a wayarka ha sa Idi Zahara ka gani zai fada maka rana ce da in shi a suke maimaita ta a shekara ranar da aka kashe Sayyidina Umar a matsayin ranar da suke farin ciki da mutuwar Sayyidina Umar eh in kana musu yanzu-yanzun nan ka sa a Google ha Idi Zahara za ka ga abin da zai baka dana ce da suke farin ciki da murna da baba shi Ja'uddin ya zo masallaci ɗakin Allah ya kashe Sayyidina Umar saboda a gurinsu sai na Umar mutumin banza ne shi kuma da zai kince na Umar shine mutumin kirki mumini yanzu wannan mutumin da yazo dakin Allah ya kace sai na Umar wannan kisan ko kun san cewa yanzu a Iran yana da cikin kaburburan da ake girmamawa ake zuwa ana tawassuli da shi saboda ya kace sai na Umar a dakin Allah Abu Muqal Asal Majusi amma su mumini suke kenan saboda ya kashe sai na Umar yasa da tsani da yazo yana waka a mutuwar Malam Jafar abin da yake cewa kenan asalu amiral mu'minina musalliyan ta sabiha ta takarrar an zo an kashe sai na Umar a dakin Allah da asuba ka baka sa Malam Jafar a masallaci ka kashe shi tarihi ne ke maimaita kansa haka aka yi kuma ba lokaci ne da hatta waƙoƙi da suke yi a littafi da sai na karanto muku ku ji irin waƙoƙi da suke yi da aka kashe sai na Umar sai sa na ce akwai buƙatar ahli sunna sai sun farka farkawa ta sosai su san da suwa suke abin nan ba yadda za a yi wanda yake da aƙidan yana jiran wani ya dawo a ji a taso sai na Abubakar daga kabari a ji daga gawarsa ba yadda za a yi aƙidar a kashe sai na Umar ya ware rana yana murna da aka kashe sai na Umar a ɗakin Allah kuma a ce wani ya ji wannan mutum wallahi ba zan taɓa yi da shi ba har abada mai taɓa yi ba sai na Umar ya zo ya koma zuwa ga Allah daga shekara ta 23 sai na Usman sai ya zo ya hau khalifanci zuwa shekara ta 42 yanzu ya yi shekara nawa 23 sai na Umar ko? Sai na Usman ya hau khilafanci zuwa shekara ta 35 shekara nawa yi daga shekara ta daga shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 yana Usman ya zo yana khalifan musulmi abubuwan da suka faru shi ma aka samu Abdullahi bin Sabai lokacin daular musulunci tana yaduwa ana samun ganima ana ba mutane kuɗi aka zo aka dinga yaɗa wasiƙu na ƙarya sai ya naɗa ɗan uwan shi sunan shi so dangi kaza 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 haka akai aka ɓata gwamnati daga nan aka zo aka tunzuro mutane suka zo suke zanga-zanga da sai da Usman waɗanda suka shirya abin suka bari sai daidai lokacin da ya ɗan taɓa aikin hajji sahabbai da yawa ba sa Madina aka zo gidan sai na Usman aka hisa aka sa takunkumin hana shi fita wajen sati biyu cikin mutanen da suka zo hadisi yana cikin Tirmidhi cewa a kira su suka zo ya dinga faɗar abubuwa sai ya faɗa ya ce ko kun san lokacin da manzon Allah ya zo Madina masallaci ya yi ƙaranci ya ce waye zai cire kuɗinsa a sai gidan wane da wane a ƙara a yi masallaci ɗakin Allah yana da aljanna na cire tsantsar kuɗina na siye masallaci gidaje aka buɗe aka yi masallaci yanzu masallacin da manzon Allah ya ce in na siye gida aka ƙara ina da aljanna yanzu wannan masallacin za ku hana ni shiga suka ce eh mun sani sai ne ya ce ko kun san manzon Allah ya zo garin nan babu rijiya sai ta wane a matsayin ruwa mai daɗi ya ce waye zai cire tantsar kuɗin shi ya sai ruwa rijiyar wane ya yi haɗaka da musulmi a sha wannan ruwan na cire tantsar kuɗina annabi ya ce ina da aljanna ya ce amma yanzu wannan rijiyar yanzu ya ce ba zan yarda in sha ruwan ba sai dai in sha wani ruwan wanda ba shi ba suka ce mun sani sai ne ko kun san cewa annabi ya aika ni labari ya zo aka ce kaza kaza manzon Allah ya ɗauki hannun shi ya mubaya a Madina suka ce mun sani sai ne sai da ya gama lissafa abubuwa da suka ce shin sani sai ne shi ya kabbara ya ce Allahu akbar shi ne wa rabbil ka'aba daga ƙarshe sai na Usman yana karatun Qur'ani da azumi a bakin shi a gaban iyalin shi aka kwantar da shi aka yi mai yankan rago aka aka yi ya sa muke faɗa wa in ji da Imam Musa ya cancanci a tausaya mai shi da yana zaune aka kira shi aka ce ya zo sai na Usman ya fi cancanta a tausaya mai shi da aka tarar da shi ya bai ce ma kowa komai ba yana shugaban musulmin duk duniya aka zo gidan shi azumi a bakin shi yana karatun Qur'ani a gaban iyalin shi aka kwantar da shi aka yanka shi wannan shine abin da ya faru sai Okay, wannan abun Muawiya shi kuma yana gwamna a Sham ba Usman bane ya shi tun zamanin Umar yake gwamna da labari ya zo mai cewa ga yadda sai da Usman aka kashe shi to yanzu daga shekara ta 35 da aka kashe sai da na Usman sai da na Ali sai zo ya zama khalifa shekara ta 35 zuwa shekara 40 ya zama khalifa da ya zama khalifa sai ya ce su Muawiya su yi masa mubaya'a a matsayin shi ne amirul mu'minina sai suka ce sun yarda amma shari'in su bai mubaya'a sai in ya fara kama waɗanda suka kashe Usman ya hukunta su akan wannan ne fa rigima ya faru tsakanin ɓangaren Sayyidina Ali da ɓangaren Muawiya yana ya kasa a matsayin kintawaye ga gwamnatin musulunci su mai mubaya'a su kuma suna ganin cewa ya fara hukunta waɗanda suka kashe Sayyidina Usman kafin su mai mubaya'a shi kuma yana ganin cewa zuruf din da ake ciki ba zai iya ba shi damar ya ɗaukan mataki ba su mai mubaya'a in komai ya kankama ya tabbata sannan sai ya hukunta waɗanda suka kashe Sayyidina Usman akan haka ne fa rigima ta faru Sayyidina Ali bai taɓa yaƙar su Muawiya a matsayin munafiki ba ko arna wannan abin da ya faru kafin ya faru abin da Qur'ani ya ishara gare shi kenan cewa man ta'ifata min al-mu'minina qatalu fa aslihu kaga fa in baga ihdahu ma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah sannan shine dalilin da yasa daga nan aka yi jima tsakanin waɗannan bangarorin har lokacin da Allah ya kawo aka yi sulhu to sayyidina Ali ya samu jarrabawa Allah ya ƙara masa yadda a daidai lokacin da yana rikici da su Sayyidina Muawiya a matsayin kintawaye ga gwamnatin shi sai kuma aka samu kawari sai suka balle sai suka ce yanzu da ɓangaren Sayyidina Ali da ɓangaren Muawiya da kasa dai sai su jawo hadisin idan taqal muslimaini al muslimani bi sitrihi ma an muslimai guda biyu suka haɗa aka yi hijima alqatil wal maqtul fil nar sai sai ta haka da ɓangaren Sayyidina Ali ɓangaren Muawiya duk ɗan wuta ne kawani akwai magana da ke zale galin guye mutane ni na bibiye magana kuma na taɓa ba ta kariya da ke cewa ya zaɓi sai ta nabi in ka koma asalin magana yana ɗauko hujjar kawari din yana wa ɗin shi a ilzami ba wai dan ya yarda cewa aka abin yi ba zalunci ne na wasu mutane saboda duk abin da ɗan shi'a bai kafa hujja da shi ya zagi sahabbai wannan kuma ita ce hujja kawari na zagin ɓangaren Sayyidina Ali da aka yi wannan abubuwan suka faru me zai biyo baya ɓangaren kawari da suka ɓalle bayan an gama da wancan ɓangaren sai Sayyidina Ali ya zo ya yaƙe su kuma ya nasara a kan kawari don kawari sun fara kashe mutane ne ɗaukan mataki da ya rigima da su ya yaƙe su sai su kuma suka zo suka ce inda sai na Ali ya yi rigima da su ya yi faɗa da su ya kashe na kashewa na watsewa sun watse sai suka zo suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum shi kansa sai da na Ali da Muawiya da Amr bin al-As waɗannan fa duk ɗaliban manzon Allah ne fa waɗanda suka zauna gaban shi suka karatu yanzu an samu wasu mutane sun ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su mutum uku suka zo a Makka ba suka yi mitin da Albarku a Tamimi da Waye da Abdulrahman bin Malik al-Khadi wannan ya ce a bar shi zai je ya kashe Amr bin al-As tun daga Makka ba zai tafi Misra ba wannan ya ce a bar shi zai tafi Kufa Abdulrahman bin Malik wannan ya ce a bar shi zai tafi Sham Syria haka suka bi wanda ya taho zai kashe Amr bin al-As a Misra da Asba ranan Amr bai fito sallah ba wani limami tsotsai ya haushi ya shiga ya ba da sallah shi kuma ya zo ya birma ma wancan wuka ya dauka ko amuru ne sai daga baya ta bayyana sai ce to na yi nufin in kashe amuru amma Allah ya yi nufin da wanda zai mutu wanda ya tafi zai kashe sai na Muawiya a Sham wukan da yaje din ya burma mai ita bayan ya dauki kwanaki yana sa mata guba a ciki ya soya mame sai na Muawiya burma mai ita ko da ya kawo suka yana Muawiya sai ya goce bai same shi ba sai ya samu cinya sa sai ya burma mai kusa cinya wannan shine yayin da dalilin da yasa sai na Muawiya har yau duniya bai fara haihuwa ba to Abdurrahman bin Majdam al-Kharidi da aka turo shi kuma ya lallabo ya biyo da rashin na Al-Asma yana kiran tashi al-Sulla sai samu sai na Ali ya girma mai hukunci wannan fa sune fitintinin addini sai ta fama da su bayan Annabi ya bar duniya ba da wanda bai san me ya faru ba to da aka haka Sayyidina Ali da ya rasu daga shekara ta 40 sai ɗansa al-Imam Hassan sai ya zama shi khalifa daga shekara ta 40 zuwa shekara ta 40 da shekara ta 40 to a lokacin ne maganar Annabi ta gaddata da ya nuna shi yace ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma tabbas Allah sai yayi sulhu da shi tsakanin kungiyoyi na musulmi nan kuma masu rigima da juna da Sayyidina Hassan ya zo ya hau kujerar shugabanci da Muawiya a Sham har yanzu ya ja daga giyar da cewa sai an dauki jin wanda suka kashe Sayyidina Usman ko kalle yake kisan da aka da yazo ya kalli adadin abin da ke goya mai bayanarin da kuma munafincin da ɗan shi a suke da shi ya kalli kafin ya murkushe Sayyidina Muawiya ta hanyar yaki ya tabbata da matsala ko Muawiya ya murkushe shi to adadin abin da za a yi gawa Allah kace ya sani sai shi ya ce ya hakura a shugabanci sai da namu awo ya zo ya hau bisa ga sharadi kaza bisa ga sharadi kaza bisa ga sharadi kaza wannan yana cikin laifin da ɗan shi'a sai da na Hassan ya musu shi yasa cikin imamai ba ɗan shi ko ɗaya a ciki saboda ba yadda za a yi taslimin shugabancin al'umma idan abin da ya bayyana gare shi ba mutumin da kuma yanzu ka kaddara lokacin da sai da na Hassan ke da ka kaddara ni ina nan kana nan dan Allah wanda sai da na Hassan yake ya yarda da shi ya dauki jagorancin al'umma ya bashi dai ya ga Hassan Allah ya kara masa da mu ce mun yarda da abin da ko ba ga mu ce ban da ba ta ga biya shine mu ce mun yi me mun yarda ba mu dawo gefe mu ce ba mun ba mu ne ba Ahli sunna sai suka sallama suka yi da abin da Hassan yi ɗan shi'a har yanzu ba su yarda in ka matsa mu sai su ai sulhu a kai kamar yadda Annabi ya sulhu da kafiran Makka Annabi da ya sulhu da kafiran Makka sai ya ce to annan ya faka wani ya hau ko haka akai babu alaka tsakanin sulhun mutanen Makka da Annabi duk ba sau kayi daga matsayin sa na annabta ba wani ya hau ko haka akai wannan kuma sai na Hassan saukaye daga matsayin sa na shugaban musulmi sai da namu awaye ya hau haka ake daga nan da shekara ta a wato 41 da sai namu Hassan ya sauka sai sai namu awaye ya hau shugabanci daga shekara ta 41 zuwa shekara 60 haka sai namu awaye ya kusan shekara 19 yana khalifa to da sai namu awaye ya zo daga shekara ta 60 sai ɗansa Yazidu ya hau daga shekara ta 60 zuwa shekara ta 64 to daga nan ne matsalan kisan Imam Hussein ya biyo baya wannan su ne ababen da suka faru wannan nayi mukaddima ne nayi kulasar don ka fahimci matsalar ta ina ta faru to gobe wa'inda suke bibiyan mutalaq al-Arama da al-Hamis zan yi kulasar ka ji yanzu wannan al-Hijaz ne na Abisi ga shi nan Ali Ija hatta kudubar da al-Imam Ali Zainul Abidin kanki da adadin wa'inda aka kashe a gurin da me yasa kisan al-Imam Hussein ya shahara masu kisan ba su shahara ba ga kudubar da doguwa da al-Imam Zainul Abidin ya a gaban shi aka kashe gaban shi za ka ji wannan kudubar ha shi da ka ji da bakin shi suwa suka kira baban shi yazo suka kashe shi za ka ji wannan littafin shi ne Ali Tijan shi yasa na ce wannan bai bukuta da adadin sunayen waɗanda aka kashe na ahlul baiti tare da Imam Hussein a matsayin ɗan uwan Imam Hussein ne zaka je. To daga nan ne sai matsala ta faru. Yazid yana da hannu gurin kisan al-Imam Hussein, bai da hannu, wannan yana buƙatar dalili babba a tabbatar da shi. Da kafin mu fara fitowa mu fara tattauna matsalar nan, waɗannan matsiyatar cewa ma fa suke wai ahli sunna ne suka kashe al-Imam Hussein, billahi lazi haka suke faɗa. Kuma abin da ya tabbata a littafan ƴan Shi'a nan su suka kira jikan manzon Allah, sannan da su ake amfani aka juyo da takubbansu a kan shi, kuma duka shaida daga littattafansu da hujja daga littattafansu, waɗannan su ne kalifofin da aka yi. Haka Yazidu shi ne na bakwai, na faɗa na ce ƴan Shi'a suna kafirai. Wancan hadisin la yazalu jinin musulunci ba zai gushe ba da ɗinsa, matuƙar za a samu kalifofi guda goma sha biyu. ƴan Shi'a sai ce wai babu waɗannan kalifofin a sunna. To yana da kyau ahli sunna ka riƙe akwai. Yanzu Annabi da yake za a kashe Sayyidina Usman, za a kashe Sayyidina Umar, Allah an kashe su kuma kashe su. Da ya ba da labari yace za a kashe Sayyidina Ali, an kashe shi kuma kashe shi ba. In yace abin zai faru, in bai faru ba ya zama ƙarya ko bai zama ƙarya ba? To da yace za a samu khalifofi goma sha biyu. A ƙa'ida in wani bai hau kujerar ka ba a wannan matsayin ana ce mai khalifa, ba mu taɓa musu ba cewa Sayyidina Ali ba khalifa ba ne. Kuma na faɗa na ce a gyara, bai shahara ba ne a bakin ɗaliban ilimi, amma a gurin malamai haka yake. Idan kana maganan al-khulafa'ur rashiduna ba guda huɗu ba ne, guda biyar ne, Sayyidina Hassan yana cikinsu. Abin da ya shahara a gurin mutane khulafa'ur rashiduna guda nawa ne, amma biyar ne, Sayyidina Hassan yana ciki. Dan shi ya cika shekarun annabta da annabi ne magana cewa za su ƙare. Kaga khalifofin mun faɗa Abubakar Siddiqu shi ne ɗaya, Umar biyu, Usman uku, Sayyidina Ali huɗu, Al-Husayn bin Ali biyar, Muawiya shida, sai Yazid bakwai, Muawiya bin Yazid takwas, Marwan bin al-Hakam tara, Abdulmalik bin Marwan goma, Al-Walid bin Abdulmalik sha ɗaya, Sulaiman bin Abdulmalik sha biyu, sai Umar bin Abdulaziz shi ne na sha uku. Sai malamai suka yi saɓani cewa a tsarin yadda annabi ya faɗa da saɓanin da aka yi kan Yazid, don ban da wannan matsalan a kan fitnar tahara da ta faru, amma cewa wani yana da alaƙa da kisan wani abu ne da yana buƙatar tasabbuci da dalili kafin ka jingina abu zuwa gare shi. To akwai wani ana ce masa Abu Mislim, na manta manto da littafin ma, amma ba mu mai kiran da shi. Mafi yawancin ruwayoyin da ƴan Shi'a ke dogara da su, wanka kuma littafin tabari ne, shi kuma littafin tabari littafin tarihi ne. Tabari cewa kawai zai kawo duk abin da ya faru, ko ya inganta ko bai inganta ba. Shi kuma Abu Mislim Bulughi shi ne haya ɗan Shi'a ne, dukkan ɗan Shi'a. Duk ruwayoyin da suke da alaƙa da hadisin da ya faru yana da hannu a cikinta. To ba kowa ke tantance me ya faru ba. Waɗannan su ne abubuwan da suka faru kaɗan daga ciki bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wadaka yanzu wannan mun yi na ɗaya, habibu gobe na biyu za a ji. Na faɗa na ce ka riƙe ƙa'ida, in kana sauraron duk abin da ɗan Shi'a zai faɗa zai wuce ɗayan uku. Abu na farko ɗan Shi'a ya yi ƙarya abin da babu ya ce akwai. Ɗaya, ko abin da bai inganta ba ta fuskar isnadi ya faru. Duk kwanan nan cewa ɗan Shi'a daga kanan ina sauraron shi. Wani samtin Yakubu Musa, ko Yakubu Yahaya ne, yana cewa waina na Asma'u yayar Aisha ƴar Sayyidina Abubakar wai ta yi auren mutu'a, hatta auri ƴaƴa akan wannan ainihin wato auren, wanda magana ƙarya ce da aka gaba ta fuskar isnadi ingantacce ba. Asma'u din nan ta girmi na Aisha da sama da shekara goma, ta girme ta. Amma ɗan Shi'a a cikin ƙaryar da ya har cewa ya wai a mazhabar Malikiya, wai Maliku yana da fatawa guda biyu akan auren mutu'a. Akwai inda Maliku ya halatta, akwai inda Maliku ya ce makruhi ne. Amma shi yasa na tattara maganganun malaman Malikiya sama da magana 20. Kuma wannan matsalar ta gane cewa tana daga cikin abin da sai na yi rubutu a kanta, akan abin da ya shafi mazhabar Malikiya. dalilan cewa auren mutu'a ana yaudarar wasu da wannan akwai abin da ke shafi a samu wani malami ya faɗi maganar abin da ta saba ma abin da usul din malikiya yake ce in an tashi a ka'ida ba a cewa wannan ra'ayin da malikiya ne ba a faɗa shafi in ka ga wani ya yi wannan maganar cikin malaman malikiya ƙaulin ne shafi wanda ya faɗi ka'ida ta koye ƙarya ko abin da bai inganta ba ya kawo ko abin da ya inganta amma su kawo don biyan bukata su sai su canzawa abin shuba abin fuska shi ya sa malamai suka ce hanyar da suke bi wajen lalata abin da ya faru akwai al-ihtilal wal-qadim ƙarya da kuma ƙirƙirar ƙaryar akwai az-ziyaratu alal hadisa aw an-nuqsan minha bi tashwih wani abu ya faru sai shi a in yazo zai wa mutane bayani sai ƙara wani abu ko ya rage don cimma bukatar shi sannan akwai at-ta'wil al-batil lil hada yin fassara ta banna akan abin da ya faru sannan ibrad al-masalib wal aqta a lokacin da za a yi maka bayani kawai ana so a bayyana maka matsaloli da kai dan Allah a yadda suke cewa mai musu adalci idan ka zo kana magana zai yi a ce sai na Abubakar tun da ya shigo musulunci duk da wani alheri da ya taba musulunci zai yi a ce Umar tun da ya shigo musulunci bai da wani alheri da ya musulunci to na kalubalance ku zagaye kaɗannan kaf dan Allah ku samu min kasirin wani ɗan shi'a da ya taba awa ɗaya abinda sai na Umar ya na kirki zai faɗa ko abinda sai na Abubakar ya na kirki zai faɗa dan Allah ku zagaya ku zagaya kaf ƙasan nan ku gani ku samu min kasirin ɗan shi'a faɗa da ya taba yin awa ɗaya kawai zai faɗi wannan alheri ne da sai na Abubakar ya taba ko Umar dan Allah ku zagaya sannan abu na shi da sina'atul ash'ari lit'ayil hawadith tarikhiyya kirkiran waƙoƙi na ƙarya dan ƙarfafa wata hadisa da take faruwa tarihi sannan wadul kutub war rasa'il muzayyafa hajiye littattafai da risalori na ƙarya shi yasa in kana karatu yanzu ibnu qutayba guda biyu ne akwai ibnu qutayba na sunna akwai ibnu qutayba na shi'a amma dan shi'a matsiyaci sai zai dauko littafin Ibn Qutayba dan sunan shi'a sai yazo yana maka hujja da shi kai in baka sani ba sai ka dauka Ibn Qutayba sunna ne kuma da littafin shi'a yake maka hujja ko ya je ya dauko Tabari guda biyu ne akwai al-Imam Ibn Jarir Tabari na sunna mai tafsiri akwai al-Imam Ibn Jarir Tabari Rustam wane ne shi ma dan shi'a ne kuma yadda wannan shekara ta 310 ya rasu shi ma dan shi'a shekara ta 310 ya rasu dan shi'a saboda cin amana yana da dauko littafin Ibn Jarir Tabari dan shi'a sai ce maka Kadima Tabari ma ya ce saboda bala'in cin amana da yan shi'a suke da shi a haƙiƙi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mun yi muƙaddima yau a wannan matsalar wayanda za su bi mu gobe jibi da jibi za mu kammala da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda na faɗa dai Allah ya bada da wannan kuma ne kuskure da Allah ya yafe mana da hadal fajr kifa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an hada sallah wannan shi